الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وضروح المحو وكل ما يسراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سابقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان يبود بوديا سنتبتك الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي واندي رايا مزوى وانا يمتي مي البركة يمتي لهدي شاء ديغة وتر رمضان هجرا من زرهما صلى الله عليه وسلم daga garin Makka zuwa Madina na da shekara 1442 wanda ya daidai da 2 ga watan Afrilu shekara ta 2023 Allah subhanahu wata'ala cikin yassarewar sa da kaddarawar sa ya ƙara hada mu a wannan cibiya mai albarka ta Agga Islamic Center wacce take yola jahar Adamawa domin ci gaba da haskakuwa da hasken littafin Allah magana mai daraja mai tsarki wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ita saukarwa na musamman domin ta zama haske maganin duhu domin ta zama shiriya ga al'umma domin ta zama jagoran zukata da bakwale zuwa birnin yardar Allah ya Allah muna roƙonka tare da tsanantuwa da ƙaunar da muke ma littafinka Allah ka azurta mu da yi masa kyakkyawar fahimta. Allah ka azurta mu da yi masa kyakkyawar fahimta, fahimtar da za ta ƙara mana tsoronka, ta ƙara mana kusanci zuwa gare ka, ta tsabtace tunaninmu da ɗabi'unmu da mu'amalarmu da halayenmu na yau da kullum, fahimtar da za ta zama haske a ƙabarrukanmu kuma ta zama sanadiyar samun babbar rabo idan mun koma gare ka. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم آمين باين هكا أبي تنبيوي كمر هكا برمويوي لأيكو بيم وانا يكيتوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ما لا الله يقار إلمي آمين وانا يشين ربوتونا نبي ناربوتو ina rubutowa ba a karanta min da kai da irin ku yi hakuri tambayoyin ina ganin su kullun da yawa to amma yanayin lokaci inda ba kuna so mu dan tsayar da karatu mai cita ansa tambayoyi ba ka kuma ba wanda zai so haka gara dai a dan taba nan a taba can ko Allah ya samu dace mallam ina neman shawara ne akan sana'ar ina neman shawara ne akan sana'ar ita ce POS kuma a taya ni da addu'a kai ka riga ka ba kanka ansa tunda ka ce a taya ka da addu'a ko ba haka ba ya ce a taya shi da addu'a mana a sa albarka kenan a cin gaba go so ina maka fatan alkhairi Allah ya ƙara rufa maka asiri Allah ya buɗa maka hanyoyin arziki da rufin asiri da kuma walwalar aljihu da farin cikin akauntinka ka nemi taimakon Allah in wannan ita ce sana'ar da take kusa da kai ka yi ta tare da kiyaye dokoki tare da bin ka'idojin da shari'a ta gindaya tare da kula da abu na farko ya kasance manufarka ita ce taimakon kanka da kawo al'umma sauki karka tsawwala, karka cutar, kar ya kasance babu rangwame tare da kai sai a cire albarka a cikin hidindimunka. Abu na biyu, fasancacin da ake cirewa wannan yana da alaka ne da hidimar da ake yi na service ne da ake yi, so bai da alaka da ƙari ko kudin ruwa a kan abin da mutum ya karba. Rendering services ake yi, kana ba da service ne wanda wannan service ɗin yana da alaka da kai kana da access ko kuma kaje ka samu kuɗi, so yanzu ka ba da tsaba shi kuma ya mai maka da su a nambobi. So wannan sawwake masa da kai da matsowa kusa da shi da yadda da ya miko ya samu, to shi ne abinda zai biya ka, ba wai ƙari ne akan kuɗin da ka ba shi ba. Saboda haka wannan babu damuwa insha Allah. Abu na uku, abinda ake ƙarawa, abinda ake ɗorawa bisa na riba, shi ma sai ka yi ƙoƙari ka yi rangwame ka yi abinda ya kamata daidai yadda al'ummar gari suke yi, karka tsawwala. Sannan na hudu, wannan gandun mai wata sana'a ba mai wannan ba, mu riƙa ƙoƙari muna faɗaɗa tunaninmu domin mu samar da abin da ake faɗa, ake ce masa a business competitive advantage. Ya za a yi ina da sana'a kaza, duk ga mu goma a gari muna yin irinta, ya za a yi in je in bata dare in yi tunani in ƙirƙiro wani abu ƙari a kan yadda suke yi domin in shiga gabansu. Wannan business strategy ne abu ne mai kyau ƙwarai da gaske. Kuma da yawa daga cikin masu sana'o'i rashin wannan tunanin, wasu kuma suna da tunanin rashin tsaba ko dama shi ke damfafar da su. Amma kar ka ɗauko wani tsari na kasuwanci ka ce to tunda ban da hanyar da zan yi shi ke nan ba zan yi ba, a'a kai wani tunani kai ta zurfafa tunani. Kuma daga matsala ake samar da kuɗi, ai problem ai alkhairi ne, sai ka duba ka ga wata matsalar da ake fama da ita a kusa da kai, ita kanta sana'ar POS ai problem ne ya kawo ta sai zama alkhairi. To akwai wasu matsaloli kewaye da mu wanda inda za a yi tunani za a samu hanyoyin ƙarin samun kuɗi. In kana shirye za ka biya ni consultancy fee sai ka zo ka ɗan biya ni sai in faɗa maka, sai mu aje tafsiri da abin nan sai mu koma business. Allah ya sa mu dace. Yana da kyau, wannan darasi ne a harkar business, darasi ne mai zaman kanshi. Mu riƙa faɗaɗa tunani a harkar businesses ɗinmu da muke yi. Ba ja ƙarfin jari ne what matters sosai ko da yaushe ba, a'a fitar da wani sabon tunani da za ka kawo shi wanda kafin kowa ya farga ka riga ka yi dominating market, ka ci riba, ka fito ka bar musu, ka kirkiro wani sabon abu. Haka yake, babu wata sana'a, babu wani business da bai da wannan ƙwarai da gaske. Da za mu ba da lokaci, zan ba da dama kowa ya faɗi sana'a, zan faɗa maka wani sabon tunani da za ka yi a kan wannan business wanda zai zama sabon abu, wanda zai kawo ci gaba kuma ya kawo maka hanyar da za ka ɗan ƙara ƙirga riba. Allah ya sa mu dace. Wannan ya ce, assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum assalamu warahmatullahi. Ba laifi, wata rana in kun shirya sai a yi lecture a kan kasuwanci. Yana da kyau sosai mu amfana mu hango kasuwanci bisa ƙa'idojin masana kimiyyar kasuwanci a Turance, sannan kuma mu bi abinda Qur'ani da sunnar manzala sallallahu alaihi wasallam suka ɗora mu a kai bisa usul na Qur'ani da hadisi akan abinda ya shafi business, sai kuma mu fito mu hada waƙi abinda yake faruwa yanzu, kai a inda kake a domain ɗinka, ya za a yi ka hada din nan uku kuma ka zama liman a babin kasuwancinka. Alaifi wannan yace, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam, ina da mai gida wanda, wa alaikum salam, wanda ya ce ina da mai gida wanda yana da wasu halaye marasa kyau, yana son ya sa ni a ciki alhali ba na yi, sai ya ce in zo in kai yaran shi school, sai ya ce in zo in saya masa kaza da kaza. Na tambaya sai a ce min aigiya ce, ni kuma sai in dawo in ce masa ban samu ba. Na bar shi da aikin kuma yana kirana, ya hukuncin ni ba na yi kuma yana son in halaka. To ai ka yi fatara, don da har ka kira abin halaka kaga sai ka ƙara speed kenan, ka arce a guje domin ka tsira da imaninka. In ya kira ni sai in ce masa sai na yi tambaya. Allah subhanahu wa ta'ala yana rubuta ma kowa hanyar da zai samu arziki. Daga cikin sunnar Allah a bayan ƙasa ita ce ba a samun arziki kai tsaye sai ta sanadiyar wane da wane, ko dai ta kasuwanci, ko kuma kai aiki a ƙarƙashin wani, ko kuma ka hidimta ma wani, ko kaza irin waɗannan ɓangarorin. Wannan hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wacce take wajabta mana ƙarin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Na ɗaya kenan. Na biyu, da bibiyan hanyoyi masu kyau waɗanda za mu nemi abinda za mu rufa wa kanmu asiri da shi. Aiki a ƙarƙashin wani ba wulaƙantuwa ba ne, baya taɓa mutunci. Matuƙar za a kare mutuncinka, sannan kuma za ka yi abin da yake daidai da shari'a, ba zai kauce ma mizani da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora al'umma a kai ba. Daga cikin manya-manyan usul, ma'ana pilas ko ginshiƙai na shari'a a wajen neman kuɗi ko taimakon wani, shi ne rabbi inni lima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Ya Allah, da ni'imar da kai min, da buɗin da kai min, da taimakon da kai min na lafiyar jiki, ƙwaƙwalwa, iya magana, iya rubutu, mallakar gidan haya, mallakar kaza, mallakar mota, duka waɗannan ni'imomin Allah kai kai min, ba zan yi amfani da su wajen taimaka ma masu saɓa maka ba. Bisa wannan, malamai suke cewa dukkan wata hanyar samun kuɗi ko kuma wata ni'imar da Allah ya yi maka, wacce idan ka taimaki wani shi kuma zai yi amfani da ita wajen saɓa ma Allah, to bai halatta ka ba shi dama ba. In dai ka sani gidan haya ne kake da shi, kasan cewa ga abin da ake yi ba daidai ba ne, shago ne, motar ka ce aka yi amfani da ita wajen saɓan Allah kaza, ka sani, to falan akuna zahira lil mujrimin, ba zan zama spinal cord mai ƙarfafa bayan masu saɓa maka ba ya Allah. Bisa wannan bawan Allah da kake aiki tare da shi yake cewa yi masa kaza, yi masa kaza, duk ya halatta kai masa abin da ya nema, matuƙar bai saba ma shari'a ba. A cikin abubuwan da ka faɗa kai yara makaranta, wannan daidai ne, siyo min kaza da kaza, in kaza ne ba kaza ba kaga ba laifi, siyo din kaza da kaza, yadda ake rubuta din daidai ne. So in kaza ya ce ka siyo a guje, wannan falala ce, ko ma idan ta mina sama. Idan kuma kaza, to menene kazan? Dingiya ma kaza ce. So kaga ka yi bayani, kuma daga cikin abin da yake cewa ka yi shi ne ka siyo masa giya, kai da yake ba ka santa ba da kai tambaya. Na ji daɗin wannan abin, ya ce ya yi tambaya ɗin bai sani ba, ya ɗauka da mun kwalba ne, sai aka ce ai giya ce. So kaga bai kamata ka siyo masa ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine ma mutum goma akan harkar giya, daga ciki mai important, ma'ana mai shigowa da ita, mai fitarwa, mai tatsowa, mai sanya ta a firiji, mai zubawa, mai duk wani abin da yake da alaka da giya wajen taimakon a sha ta a ji daɗi, to an tsine ma wanda ya taimaka wajen wannan. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala cikin falalarsa bai sanya maka hanyar da za ka samu kuɗi sai ta hanyar giya. Wannan yana nuna maka mahimmancin hankali a shari'a. Duk abin da zai kawo matsala ga hankulan mutane ya zama barazana akan tarbiyyarsu, to ba yadda za a yi shari'a ta ɗaga ƙafa a kai. Saboda ruguza hankalin mutane, ruguza al'ummar ne gaba ɗaya. Me ya rage? Wane bai da hankali, wane ya tafi, wane kaza, to ba jama'a kenan, ba al'umma. Shi yasa ina baka shawara, wannan babin ba babin da ake shawara a kai ba ne tun jiya kafin yanzu ka yanke hukunci. Yawwa, babu wani taimakon shi akan ya sha giya. In ko kai haka ka taimaka, to ko shakka babu tsinuwar nan tana kanka ta maka daurin minti sama da ƙasa. Allah ya kiyaye mu, Allah ya kare mu. Bayan haka mun tsaya a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala aya ta 61 suratul Nur, laysa 'alal a'ma haraj. A karanta mun fasara, muna kan tattauna akan fa'idoji ko kuma darussan da ke da alaƙa da wannan aya. Na akramakallah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Laysa 'alal a'ma haraj wa la 'alal a'raj haraj wa la 'alal mariid haraj wa la ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله تحية فسلموا على أنفسكم تحية من كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
جزاك الله خيرا. من فسر وأن آية مجلس عندي جبتها. Muna kan tattaunawa akan wasu bangarori masu alaka ta kai tsaye da wannan sura mai da wannan aya mai albarka. Kamar yadda kowa zai iya tsinkaya daga cikin abinda ayar ta kunsa tare da tuno abinda muka ambata jiya, shine tattaunawa akan ɗaukaka laifi, ɗaukaka zunubi, ɗaukaka damuwa. Ma'ana ɗauke damuwa daga ko akan wasu bangarori waɗanda ake ganin akwai damuwa a cikinsu. Daga cikin waɗannan bangarorin makabu, gurgu, mara lafiya, waɗanda suke shauƙin suke begen su tafi yaƙi domin ɗaukaka kalmar Allah. To ga yaƙi ya zo, amma babu dama. Kamar yadda ake cewa ga biki amma babu zani, ko? Ga yaƙi ya zo, suna so su ɗaukaka kalmar Allah, suna so su ba addini gudunmuwa, amma makaho ne, amma gurgu ne, amma bai da lafiya. To sai aka ɗauke wannan damuwar da kuke ji, ai alamar imani ce ma. Alamar cewa zuciyarku tana da rai ne shi yasa kuke jin damuwa. Waɗanda ba su da imani, waɗanda ba su shirya su ɗaukaka kalmar Allah ba, ai su neman uzuri ma suke yi. Me suke cewa shagalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana, a mu ai muna da kaza, muna da uzuri, muna da kaza, muna da kaza, ba sa san fita. Amma ku duk da lalurarku, laluran nan kuma ba ku kuka dora ma kanku ba, Allah subhanahu wataala ne ya jarrabe ku da ita. Saboda haka za a ba ku lada kaman kun je yaki, saboda ilimin Allah, Allah ya san cewa da kuna da lafiya da kunje, da idan ku biyu ba kai ba makamu bane da kai, da kai ba gurbu bane da kaje. Kaga an dauke wannan damuwar kenan, shine lafazin al-haraj. Al-haraj a larabci asalin kalmar tana bayuwa ne zuwa abdiq wa shidda, abinda yake kunci da tsanani. To amma anan ana nufin raf'ul ism wa dhanb, daukewar, an daukake laifi da zunubi, ma'ana babu zunubi akan ku. Hakanan mun ambaci cewa akwai wani bangare wanda yake da alaka da dalilin saukar da wannan ayar bisa abinda wasu yacin malaman tafsiri suka ambata, shine alakantar da ambatan makaho da gurgu da mara lafiya da abinda yake gaba, an takuru min buyutikum, cin abinci. In ka dauki wannan sai ka kawo riwayoyin da aka ambata waɗanda suke tabbatar da damuwar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ji lokacin da suke tarayya da ƴan uwansu sahabbai wajen cin abinci, irin su Abdullahi bin Ummi Maktum da makamantansu waɗanda ba sa gani. Su kuma sahabbai ba sa so su fifita kansu ko su ji cewa sun samu wata dama wacce ɗan uwansu na kusa bai samu ba. To a daidai lokacin da suke cin abincin nan, kila ya dan kwaso wata doma, kila zuciya binnan hannun shi ya kai inda shi wancan abokin cin abincin nashi makaho bai gani, shi kuma ya ci, kaga ya dan shiga gaban shi kenan. Sai suka ji kunci akan wannan, har suka ce to gara a rika raba cin abincin, su waɗannan a zuba musu nasu daban, mu kuma daban, din kada a samu wancan matsala. To anan akwai wata matsalar da tafi matsalar da kuke jin tsoro. Shari'a kullun idan aka samu matsaloli guda biyu, ko kuma aka samu wata matsala, idan matsaloli guda biyu ne, ana duba wacce matsala tafi girma, ita ake fara kayarwa, ko da ko za ta kawo karaman matsala. In matsala ɗaya ce ana so a magance ta, sai a ce to sai a kalle ta, to wannan matsalar guda ɗaya ba za ta bude wata kofar wata matsala irinta ko wacce ta fi ta girma ba. Idan za ta bude kofar matsalar da ta fi ta girma, to gara a tsaya da karamar. Idan kuma za ta bude kofar matsala irinta ne, to sai a auna wacce ce za a iya haƙuri da ita, wacce ce kuma ba za a haƙuri da ita ba. Misali, matsalar damuwar da kuke ji na idan kuna cin abinci, ƴan uwanku waɗanda ba sa gani ba su ci lomar da kuke ci ba, sai kuka yi shawarar to a raba musu daban nasu daban, to ai za ta kawo matsalar keɓe su daban, a nuna cewa su daban ne suna da wata lalura. Wannan kuma zai sosa zuciyarsu, zai kawo musu kunci fiye da kuncin da kuke ji. To din shari'a ta toshe wannan, sai aka ce a haƙura da wannan ƙaramin matsalar, ku asali Allah ya san kyakkyawan nufin ku, saboda haka ba za a kama ku da wannan matsalar ba. Mun fahimta, wanda wannan yake nuna mana mahimmancin al'umma karta siffanta da nuna bambanci da wariyar yanayin siffar jiki ga waɗanda suke da wata lalura. Makaho ne ka gani ba abin da ka fi shi, Allah ya ɗaukake masa gani. Kila a ma'aunin lafiyar ido, idan shi ya fi naka lafiya so ɗari, amma sai Allah ya ɗauke ganin, din ba ƙwayar ido take gani ba. Shi yasa Balarabe yake bambanta tsakanin al-ayn da al-basar, Bahaushe ma ya ce gani da ido. Ido shine wannan gululin da kake gani, amma shine gani, gani daban, ido daban. So gani shine al-basar ko al-ibsar, ido kuma shine al-ayn. Saboda haka ga wani idan shi kuru-kuru dala-dala manya, amma an ɗauke alatul basar, na'urar ganin an ɗauke ta. Me yasa? Haka Allah yake so da shi. Babu mamaki wancan bawan Allah da bai gani ya fi ka kulawa da sallah, ya fi ka azumin nafila, harshen shi yafi naka tasbihi, yafi naka zikiri, yafi ka kyautata ma iyaye, yafi ka zumunci, dan abinda Allah ya dora a hannunsa baya jin kyashin bayarwa, yafi ka tsarkin zuciya. Duk da haka kuma sai aka shafa ida. To kaga wannan ke tabbatar maka da cewa kai ba wata falala kake da ita aka barka ba. Mun fahimta? Wanda Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi ya zama gurbu, shi ma babu mamaki gurbun nan asalin halitta ne ko kuma wata matsala aksiya ne, hatsari ne, Allah ya jarrabe shi. Duka waɗannan darussa ne a rayuwa ga wanda abun ya sama, ga wanda kuma yake gani ba shi yana ganin wanda abun ya same shi. Kana ganin mutum jiya ba haka yake ba, amma ga wata lalura yanzu ta auku masa, sai ka ƙara tawalu ka kankan da kai a cikin rayuwa, don ba ka fi ƙarfin a jarabe ka da wannan ba. Haka rashin lafiya, lafiyan nan Allah subhanahu wataala shi yake ba da ita, wala alal maridi haraj, ko shi yake ba da ita, shi yake kyautarta. In ya so sai ya zare ta baina ashiyatin wa buhaha, kafin kyaftawar ido da bismillah tsar sai a zare lafiyar. Kamar yadda in ya so mutum da waraka, nan da nan shi ma duk abinda aka ga dama sai a maida shi shi ne sanadiyar warkewa. Wani zai iya yin shekara goma yana ciwo, in Allah ya so sai ya kaddara wata iska da za a kada ta shigo ta windon ɗakin shi ya shaka shi, ta ce sanadiyar warkarsa, ba panadol da paracetamol ba ne. Mun fahimta, Allah ne mai warkarwa. Ba abinda Allah ba yi amfani da shi wajen sanadiyar warkarwa. Haka nan ma kadai ba dalili sai a zare ciwon shi kenan. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Ina fata mun gane. To waɗannan siffofin matsaloli da ake samun suke samun wasu a cikin rayuwarsu, duka karatuttuka ne a cikin rayuwarmu. Mu ƙara tsoron Allah. Idan ka kalli wani shi yanzu bai gani, sai ka ji kunyar Allah, kai amfani da idanka kai kuma wajen saba ma Allah. Akwai kunya ko ba kunya? Sai ka ji kunyar Allah. Shi yanzu yana so ya ga duniya, ya ga ma mai take ciki, bai taba ganin yanayin matarsa ba, bai san ta ba, ƴaƴan shi bai san su yadda suke ba, sai dai abin yana tambayar da hasashe ya duniya take. A daidai lokacin da wani kuma ba shi ba, shi kuma babbar ni'imar da yake amfani da ita wajen saba ma Allah ita ce idan nashi. In Allah ya so sai ya zare. Wallahi al'azim, akwai wani bawan Allah da yake saba ma Allah da ganinsa. Ko kun san an zara ganin nan yanzu bai gani? An zare bai gani. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Waɗannan abubuwan Allah yana aiko su ne domin su zama izina, domin tsoratarwa. Da gaske ake so ka tsorata din ka shiga taitayinka. Kuma idan Allah ya tashi jarraba bawa, sai a zare a lokacin da bai tunani, kila sai ga to ai yayi kaza, yayi kaza, na yayi kaza, so kaza, ai kamar ba wata matsala. Wa umli lahum. To kuma fa har gara wanda za a jarrabe shi da matsalar, akan wanda za a kyale shi sai ya je gobe kiyama ya gani. Duk wanda aka jarrabe shi yanzu ya daina ganin bayan saban Allah da ya yi da idonsa, kaga yana da damar nan da nan ya tuba, kuma in ya kyautata tuba Allah zai karba. Wanda shi kuma kullum yana ganin kamar bai komai ba, sai gobe kiyama ya ga tarin zunuban da ya tara da ganinsa. Shi yasa ni'imar gani babbar ni'ima ce. Mu yi ƙoƙari mu taƙaita saba ma Allah ta sanadiyar abinda muke gani. Kuma yawancin abinda muke gani su suke haifar da ko tsarkin zuciya ko akasin haka. Idan mutum yana yawan kallon saban Allah, to ko shakka babu wannan saban da abubuwan da yake kallo suna haifar da tsatsa da datti a cikin zuciyar shi. hankali a hankali suna accumulating suna haduwa har ya kasance zuciyar ta dode gaba ɗaya babu alkhairi a cikinta. Albishirin duk wanda Allah ya jarrabe shi da makanta, manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya yi bishara ga wanda aka jarrabe shi da rashin gani, wani tagomashi zai samu, wani alkhairi zai samu, aljanna aljanna, amma ya kasance ka siffanta da haƙuri da rashin jin damuwa cewa kai an jarrabe ka da wannan matsalar, kai kadai ne a duniya, kai ne gawa ne da wani, amma kai aka jarrabe ka don duk in babu wannan tare da ihtisabi da neman lada da mai da al'amari ga Allah, to wanda aka jarrabe shi da wannan ya yi haƙuri a aljanna ce sakamakonsa ko makomarsa insha Allah. Daga cikin ɓangarori masu muhimmanci waɗanda suke da alaƙa da sanadiyyar saukar wannan ayar shine sahabban manzon rahama sallallahu alaihi wasallam sun kasance idan za su tafi yaƙi sai su zo su samu wasu abokanansu sai su ce ga mukullayen gidanmu, in kun buƙaci wani abu ku shiga ku ɗibi daidai buƙatarku, la haraja alaikum. To su waɗanda aka ba su amanan makullan ko mabuɗan sai su riƙa jin cewa kai anya sun ba su tsakani da Allah ne, ma'ana ko daidin sun amanantar da makullan a hannunsu sai suka ce mun ɗan ba ku dama, sai su riƙa jin ba su natsu ba. To duk da sun ba su dama sai su ki buɗe gidan su ɗauki wani abu, to sai Allah ya ce au ma malaktum mafatihahu, ko gidajen da kuka mallaki mabuɗan mallaka a nan, ma'ana aka ba ku amanar makullan gida, kafin mutumin ma'abocin gidan ya yi tafiya ya ce in ka buƙaci kwanan shinkafa ko kwanan acca ko gero ka je ka ɗiba. To wannan damuwar da kake ji kamar ba har cikin zuciyarsa ya baka ba, Allah ya ce kar ka ji wannan damuwar, in dai buƙatar ta taso je ka ɗiba. Kaga wannan yana da alaƙa da raf'ul haraj, sai mu ce raf'ul haraj in ka tattaro su ɗaukake damuwar da kunci da zunubi shine abin da ya shafi makafi, abin da ya shafi makafi da guragu da mara lafiya, marasa lafiya wajen abin da ya shafi jihadi. Na biyu, makafi da guragu da marasa lafiya wajen tarayya da su wajen cin abinci. Na uku, waɗanda suka yi tafiya suka ba da amanar makullansu cewa sun ba da dama in an buƙata a je a taɓa, to su ma an ɗaukake wannan damuwar ko wannan kunci. Laisa alal a'ma harajun, al'a'ma makahu, al'a'ma shine faqidul basar, wanda ya rasa idansa, ba faqidul basira ba. Shi yasa wani yake cewa laisa al'ama amal basar walakin al'ama amal basira, laisa al'ama amal basar wa innamal al'ama amal basira. Yace makanta ba ita ce makantar ido ba, makantar gaskiya ita ce makantar zuciya, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Ga nassi fil mas'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wai su ba sa yawo ne a bayan ƙasa, ba sa fatauci, ba sa yin tafiye-tafiye ne, me yasa ba za su yi ba? فتكون لهم قلوب يعقلون بها سرقه دوكن اذنا da darasa na halittun Allah da suke gani abubuwan ban mamaki kaje nan garin ka ga launin bishiyoyin nan kasar daban wadannan gajeru wadannan dogaye idan kaje ka ga launin mutane daban ka ga launin abinci ka ga launin dabbobi ka ga launin kasa ka ga hadari da gajimari har yanayin gajimari da hadari na kasashe daban-daban da yadda yake wata kasar in kaje zaka ga gajimari da hadari kusa da kai kasa-kasa sosai duk haka kasar take wani kuma can sama wani garin zaka ga tazara tsakanin rana da wata kaman yafi kusa me dalili saboda can suna dan sama nan kuma kana gangare duka fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha kaje kaga kalar kasa na wata kasan daban kalar daban da irin ta kufare ta wure cike ko wure Hausa sai kaga daban kaga kwari na kasa kaza akwai kwarin da kai baka kwarin da baka taba ganin shi a garin ku ba kuma suna nan suna rayuwa duka wannan fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha ka dauki izina da darasi har yadda ruwan sama yake sauka jama'a kun san kowane bangare na duniya akwai yanayin saukar ruwan sama ba iri daya bane akwai kasar da kwayar ruwan su in yana sauka kwayar ta fi kauri akan na kasa kaza kaurin kwayar bare akwai kasar da kwayar ba ta da kauri ruwan saboda haka in ya tashi sauka bai da nauyi iska tana kada shi yadda take so saboda rashin nauyinsa duka waɗannan suna da asali a Qur'ani da yadda malaman Qur'ani suka fitar da su a Qur'ani kuma akwai su a waqi'i practically yana faruwa fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha ko kunnuwa su rika daukan izina saboda abin da zaka ji sai Allah ya ce fa innaha la ta'mal absar kamar an taka burki ne aka ce inda giza ke saka inda matsalar take ba idan ne babu ba ba kunnuwan ne babu ba la ta'mal absar ba idan ne ba sa gani ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur zuciyar ne idanuwan ta suka makance saboda haka ko ido ya hango transmission system din ba zai tafi ya kai sako zuwa zuciya ba ballantana ta tasirance mun bayyana saboda haka an gani amma network da igiyoyin da za su kai sakon an dace sakon ba zai je ba kamar yanzu kai da kake amfani da waya idan babu network ana jin muryarka amma kuma ka yi magana to yin maganar ka ita ce ganin ayoyin Allah amma tunda ba network sakon ba zai isa zuwa zuciya ba kamar yadda muryarka ba za ta isa zuwa ɗayan dan uwanka da kake waya da shi فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور daga cikin fa'idojin da za a samu a karkashin wannan lafazin ita ce gurgudan yadda kake daukan izina da darasa na daga abin da kake gani a rayuwa to gurgudan alamar da take tabbatar da rayuwar zuciyarka da cewa lafiyar ta lau daga ina muka samu wannan daga fadin Allah subhanahu wa ta'ala fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur wani mai hikima yake cewa in kunta la tasma'u dhikra fa fi ma tara fi rasika alwa'iyan alayn walbasar in kunta la tasma'u dhikra fa fi ma tara fi rasika alwa'iyan العين والبصر ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل لم يهده الهاديان العين والأثر يكي تشوى إن كنت لا تسمع الذكرى إذن باكا جم وأزي جي با جي نك يشغ كنا كبمانا باكا أمبانوا دواء زيد نسيها باكا تاسيرا وباكا جاروا ففيما ترى to me amfanin abin da kake gani me amfanin idanka me amfanin jinka a daidai lokacin da wani shi yana roƙon Allah da zai samu dama idanunsa su bude ya ga sararin samaniya ya ƙara imani. Kana jin ayoyin Qur'ani, kana jin hadisan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ba sa maka tasiri saboda dattin zuciya, saboda kin karban gaskiya? A daidai lokacin da wani yana bege da kaunar ya ji ayar Qur'ani aya ɗaya, amma kurma ne tunda ya taso bebe ne. Kana yin furici da kalmomin da kaga dama, a daidai lokacin da wani yana bege da kaunar dama zai iya yin furici ya ce astaghfirullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Kai kuma yanzu bakinka ga yana kullum tar bayanai kake yi, ba ka jin cewa baka ba harshenka haƙƙinsa na ba shi dama ma ya yi tasbihi ba, shi kuma wani yana ne yana ƙaunar ya samu wannan damar. Sai ce to me amfanin jin, me amfanin ganin, me amfanin bakin? Fi ra'sikal wa'iyan al'ainu wal basaru, bayan a kanka ga instrument nan da tools, ma'ana kayan gani da Allah ya jibge a sansanin ƙwaƙwalwarka da kwanyarka, an maka kayan jijiyoyi da ɓangarori na musamman masu taimaka maka ka gani, duk wannan kanikancin da aka yi na ƙera ƙwaƙwalwar, amma kai bai maka amfani ba. Sai ce laysal asam walal a'ma siwa rajul, sai ka ji makaho fa ba shi ne wanda bai gani ba, kurma ba shi ne wanda bai ji ba, bebe ba shi ne wanda bai magana ba. Waye kurma, waye makaho? Shi ne mutumin da lam yahdihil hadiyan al'ainu wal athar, shi ne mutumin da duk abin da yake gani, duk abin da yake ji, duk abin da yake saurara har yanzu ba su zama masa fitilla da za su haskaka masa hanyar tsira ba. Mecece amfanin fitillar da ta yi baka haske amma ba ta baka aminci ba? Mun fahimta? Masaluhum ka masalin da istauqada naran falamma adaat ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yusirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Kana da ido? Kana da shi, to a gani a kas, a gani ta wajen tasirin tuwa da abin da kake gani. Shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya maka ayoyi da yawa masu tabbatar da ikonsa ta bangaren abin da zaka gani. Afalam yanzuru ila samai wal arda madadnaha zawjin bahid, sai yace mene tafsiratan wa dhikra li kulli abdin, karatu darasi fadakarwa nasiha. Sannan wasu ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka su ne ta bangaren abinda za ka ji, ga iska nan ba ka ganinta amma ka san akwai ta, kana jin karanta amma ba ka gani, wannan darasi ne da aya ta bangaren abinda kake ka tabbatar da samuwan shi amma ba ka ganin shi kuma kana jin shi da kunnenka. Ga abin da ya shafi sauti, kunnenka nan da abin da kake sauraro ya isa ya kara maka imani, wani kanikanci, wani abubuwan ban mamaki ake yi har sauti ya iso maka. To in duk wannan bai maka amfani ba, to kai ba mai ji ba ne, kai ba mai gani ba ne. Allah ya sa mu zama masu jin gaskiya, masu binta, masu ganin gaskiya, kuma masu aiki da ita. Wala ala al'araj haraj, al'araj gurgu, waye gurgu? Shi ne duk mutumin da bai tafiya a miƙe aka gaza samun daidaituwa tsakanin kafafuwansa guda biyu. Alladhi yamshi mashyan ghayra mustaqimin, wanda yake tafiya ba tare da daidaituwa ba. Amma a wannan babin mataki-mataki ne, akwai wanda limfin yake, ma'ana dan karkacewa kadai, kaga wannan ba za ka kira shi gurgu. Akwai wanda kuma fiye da haka ne, kamar yadda makantar da level na rashin ganin shi ma hawa-hawa ne. Shi yasa a larabci kowane mataki na gani akwai yadda ake bashi, wanda ko a Hausa ma a ce mai gani abin nan bai gani da daddare sai da rana yake gani wanda kaza dindimi kaza da sauran su ko Larabawa suna da al'amash a gani al'amash shine wanda yake da umusha ko kuma wanda shi ganinsa yake bambantuwa tsakanin lokaci zuwa lokaci misali amma kusan ganin ya kusa tafiya amma kuma yana ganin dishi-dishi al'amash ɗaya daga cikin malaman mene aliji ko shi ne akwai abokin shi sunan shi al'araj wata rana suna a'araj ne sai yake cewa da a'mash malamin hadisi malamin tafsiri malamin qur'ani yace zo mu tafi kamar misali kace su gangaro daga nan su gangara zuwa karshen AT unit din nan misali sai in ban manta ba sai a'mashin sai yace yanzu kana so in mun taho ga a'mash ga a'raj sai mutane su ce ga gurgu ga makaho suna tafiya tare sai yace wa malana me laifin mu mu samu lada sun yi gulmar mu su kuma su zinimi sai yace to wa malana an naslama wa yaslamu me to zai cutar da mu in ba mu samu lada ba su ma ba samu zinimi ba duk shikenan kowa ya kubuta kaga fike hun magabata kenan an dade ana samun yan majalisa go masu zama a kanya kenan laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-marid haraj alqur'ani ba'a maimai ba'a maimai ta wata kalma haka nan kawai to me yasa kalmar ba ta yi tsawo ba statement din bai yi tsawo ba jumlar ba ta yi tsawo ba amma aka dinga saka haraj haraj da sai a ce laysa 'ala al-a'ma wala 'ala al-a'raj wala 'ala al-marid haraj to larabci shi ba ma'auni ɗaya kullun ake auna kalmomi ba haka yake ba akwai inda maimai matsala ce akwai inda maimai kuma ado ce ado ne mun fahimta akwai inda in aka maimaita kalmomi to sai ya zama tamujjuhul asma ne suna wannan kunnuwa suna kyamatar wannan sautin saboda an ta maimaitawa akwai inda kuma maimaitawan ne adan zanta mun fahimta yanzu anan ado ne aka kara mai lafazin laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-marid haraj sai mai tambaya yace to wani irin bangare na ado ne aka yi ma wannan jumlar sai a ce amsar ita ce ta bangarori kamar haka na farko idan da an musu kudin goro aka ce da magawo da gurgu da mara lafiya duka ba matsala a kansu kila gobe ko jibi wani zai ce ai akwai dan bambanci tsakanin matsalar makaho da matsalar gurgu tabbas wanda bai gani matsalar shi ta fi yawa so kila dau kake zinubin da bambanci kenan aka ce laysa duk ɗaya ne laysa 'ala al-a'ma haraj wala 'ala al-a'raj haraj wala 'ala al-marid haraj ɗaya kenan ado na biyu kila wani ya ce wannan kore zinubin yana da alaƙa ne da wani lokaci takaitacce yana da alaƙa ne da wani zamani a sai aka dinga maimaitawa duk inda aka samu al'a'ma to an cira haraj duk inda aka samu al'a'raj an cira haraj duk inda aka samu al-marid an cira haraj a zamanin annabi ne sallallahu alaihi wasallam a zamanin sahabbai ne a zamanin tabi'ai ne a zamanin mu yanzu laysa 'ala al-a'ma haraj wala 'ala al-a'raj haraj dalili na uku na adan zance shine ta'kidun nafi karfafa korewar eh wannan zunubin da kake tunani babu shi fa shi din da yafa babu shi shi din da yafa babu duka wannan yana da alaka da hikimar maimaita zance a takaice ayar nan shin tana da alaka da jihadi ne shin tana da alaka da abinci ne magana mafi rinjaye mafi inganci ita ce dauke zunubi da laifi da damuwa akan waɗannan mutanen da aka ambata sawa'un a jihadi ne sawa'un ba a nan ba ne sai malamai suka yi la'akari da wani abu daya me dalilin da yasa aka ɗauke musu waɗannan matsalolin dalili shine raunin da suka siffanta da shi to duk inda aka samu wannan raunin an ɗauke ki haraji shi yasa a ayar tauba sai Allah ya gabatar da ambatar rauni masu rauni laysa ala du'afa'i wala ala al-marda wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma ala al-muhsinin min sabil wallahu ghafurur rahim wala ila wala ala alladhina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafiqu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun saboda haka da su da makamantansu a babu rauni a babu matsala duk inda aka samu wannan to an dauke wannan laifin wannan damuwar wannan kuncin wannan zunubin wannan abin da kuke ganin yana sosa zuciyarku ku shakuru munku ku yan gatan Allah ne sahabbai kenan ku yan gatan Allah ne fa alima ma fi qulubihim Allah ya san zuciyarku babu abin da ke cikinta sai imani sai san juna da alkhairi sai san kyautata ma junanku to wannan kuncin da kuka ji an goge shi Allah ba zai kama ku da shi ba ku ci gaba da rayuwa tare da baza alkhairi ga yan uwanku har ku hadu da masoyinku sallallahu alaihi wasallam ba tare da kun canza daga abin da ya barku kuke ya barku akai ba kuma masu sauraro da nima mai magana mu ci gaba da tafiya akan wannan tafarki na gaskiya har mu haɗu da babban masoyi sallallahu alaihi wasallam cikin aminci wa sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fasubhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.